الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات وبعفوه تمحى السيئات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وما سدرجة من أن نتكين أيكا دا إبادو دين زجيا بيتي موهارة بياني بسكن الإخلاص منغمي أكي تيم الإخلاص da muhimmancin shi da alamomin shi da fa'idodin da yake kawo ma bawa duniya da lahira to yanzu kuma yau sai mu shiga cikin wata ibada ta zuciya mai muhimmanci shine imani imani wanda kullun abinda muke roko kenan ko da yaushe zaka ji mun ce Allah kamu cika da imani ya Allah kamu cika da imani amin dan haka imani ɗaya daga cikin mayyayen ibadodin zuciya ne yana daga cikin mafi kusa mayyayen ibadodi da bawa in Allah arzuta shi to ya samu hasken duniya da lahira kuma ya kare da dukkan matsalolin duniya da lahira dan haka ya yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani da dama da ayoyi masu yawa a cikin littafin shi mai tsarki dan saboda nuna mu girman imani da darajar shi da muhimmancin shi cikin rayuwar mu ta duniya da ta lahira daga ciki cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah ya ce kaga wanda suka yi imani kaga wanda suka yi imani kuma basu garwaya ba basu cudanya imaninsu ba da zalunci nan zalunci shine shirka a wanda Luqman yace ma dan shi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim dan haka annabi rahma sa'asam ya fassara nan zalunci cikin wannan aya da cewa shine shirka dan haka duk wanda suke da imani insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma a rayuwar ta duniya har suka mutu basu cuda imaninsu basu garwa imaninsu ba zuwa wajen bokaye da yan bori to Allah subhanahu wa ta'ala ce lahumul aman suna da aminci kwanciyar hankali la fai ila tranquilite Allah ce ya musu bishar wa hum mutadun Allah ce in kana neman shiryayyu su ne shiryayyu kaga kenan imani kenan haka zalika cikin suratul nahl Allah ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ce duk wanda yake aikin kware namiji ne ko mace Allah ya ce in dai yana da imani sharadi ya zamanto mai imani Allah ya ce to lalle zan sa in gadan mai rayuwa mai dadi a duniya rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta son Allah da manzon Allah dan so da dama da mun ce rayuwa mai kyau mai dadi a duniya sai mu tsammanin tara dukiya tara gidaje tara motoci samun konti bankar mai yawa ba shi bane annabi san ba haka ya fasara rayuwa mai dadi ba a musulunci yace ba yawan tara abin duniya bane shine abinda wadata sai yace innamal ghina ghinan nafs abinda ake ce mu wadata arziki a wajen musulmi a musulunce shine yace shine wadata zuciya rayuwa ta son Allah da manzon shi rayuwa ta imani da Allah ta tunanin mutuwa ta tunanin aljanna ta tsoron azaba Allah ya rayuwa ta zikiri ta karatun alqurani ita ce rayuwa mai dadi kuma hakkudin ma Allah sai ba ya sa albarka duk abubuwan da kake bukata Allah subhanahu wa ta'ala sai baka amma babban ni'ima da Allah yake ba mai imani a wannan yanda Allah nuna shine mi shine ya zamanto Allah ya bashi kwanciyar hankali yarda da kadara da sura'a wanda zamu gani wannan aya kenan aya ta uku cikin suratul araf Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqu Allah ce wallahi da mutanen alqarya mutanen gari mutanen kasa gaba daya fami dukkan ko ina mutane suke Allah ce sun yi imani amanu inji Allah sun yi imani wattaqu suka ji tsoro na Allah ce la fatahana alaihim barakatun minas sama Allah ce wallahi da na buda musu albarkoki daga sama da kasa ayi ruwa a samu abinci mai yawa Allah ya buɗe ƙasa a samu abinci haka zalika a hiddo da arzikin ƙasa da sauran shi Allah ce zan ba su albarkoki kaga jami Allah bai ce albarka barakatin Allah ce albarkoki masu yawa dan haka Allah zai zuba arziki ashe imani hanya ce ta samun arzikin duniya haka zalika ƴan uwa annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani shi ma bisa kan imani dan ya nuna falalar shi da girman shi daga cikin hadisi ingantacce wanda annabi rahama sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo mashi yana tambaye shi bisa kan imani, hadithin Umar dan Khattab kenan, yake ce mashi ba ni labari bisa kan imani. Sai manzon Allah sai ya ce ma Jibril alaihi salam, sai ya ce an tu'mina billahi, shine kai imani da Allah, wa mala'ikatihi da mala'ikun shi, wa kutubihi da littafan shi, wa rusulihi da manzannan shi, sai ya ce wa bil yawmil akhir, kuma kai imani da ranar ƙarshe. Karshe na shidda sai ya ce wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi, kuma kai imani da kadara mai dadi da mara dadi. Kaga ya zance imani. Can kuma wani hadisi manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba, yace shi imani kaso 60 ne da wani abu ko kuma kaso 70 da wani abu. Sai ce afdaluha, mafi girman imani, mafi darajar shi, mafi falalan imani cikin wannan kason 70 da wani abu ko 60 da wani abu, sai ya ce shine mutum ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah, kuma yarda da manzantaka annabi rahama sallallahu alaihi wasallam. Afdaluha qawlu la ilaha illa. Dan haka nabi sai ya ce a ƙarshe, kuma ya ce yana daga cikin imani shine na ƙarshen gaba ɗaya, a wace kaso na ƙarshe shine ya ce kaga kazamta ko abin da zai cuta ma musulmi saman hanya ka dauke su, a waƙaya, a wata kwalba da ta washe, a wata allura ko kuma wata kusa irin wanda ake yadda saman hanya ka tsaya ka dauke ka guzar da shi. Yace shi ma shu'uba ne, ai bangare ne na imani. Sai yace wal hayatu shu'ubatun min al iman, ita ma kunya wani bangare ne na imani. Dan haka da kaga mutun da kunya to yana da imani, to dan haka wannan nasoshi na alqur'ani da hadisai na nuna mana girman imani da falalan shi. To ya haka, dan haka ya uwa musulmi, me ake ce mai imani a yare na Larabawa? Kannan kuma menene ake ce mai imani a musulunce? Kannan wani mahimmanci imani yake daga rayuwar mu? Kannan wannan ne falala ko kuma wannan ne falala da fa'idodi na imani ga mai imani duniyar shi da lahira? Imani a yare na Larabawa suka ce shine at-tasdiqu, gaskantawa. Malaman Larabci suka ce dalilin mu shine magana Allah subhanahu wataala cikin suratu Yusuf, da suka zo ɗin annabi Yaqub alaihi salam, da suka tai da Yusufu a suka bar shi, suka jewa cikin ran abin ga rijiya a wanda muka san kisai. A ƙarshe sai suka zo suka mababansu ƙarya, suka zo da riga mai jini, suka ce kalkeci kura ta canya kanam. Dan haka suka ce wa ma kunta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin, ya baba mu mun san ba za ka gaskanta mu ba koda abin da muke gaya ma gaskiya. Dan haka malaman Larabci suka ce wa ma kunta bi mu'minin lana, ai wa ma kunta bi sadiqin lana, ba za ka gaskanta mu ba, shine iman. Dan haka imani a yare na Laraba shine gaskantawa, amma a musulunce to shine malamai suka ce huwa qaulun bi lisan, magana ne da harshe ke, imani magana ce ta harshe. Na biyu sai suka ce wa i'tiqadun bil janan, kuma kudurcewa ce, yarda a cikin zuciya, kudurcewa da akwai Allah shine abun bauta da gaskiya, shine mai kashewa mai layawa, yayi aljanna yayi wuta, zai kashe bayi ya tada sai masa hisabi gobe kiyama. Dan haka shine abinda bawa yarda da shi, ya sakankance a cikin zuciya, ya kudurta da shi, abinda ake ce ma aqida kenan. Na uku suka ce wal amalu, ko kuma amalun bi jawari, shine gabbai suna aiki, sallah, azumi, zikiri, karatun alqur'ani, aikin haji, umara, tawafi, duka ka gani mai imani ke wannan aiki. Da ka ga imani a cikin ta'arifin shi na addini musulunci shine wuri uku yake, akwai baki, akwai zuciya, kuma akwai gabbai, shine jiki yana amsawa. To wannan shine a takaice abinda ake ce mai imani. Yayin wa masu daraja, imani yana da mahimmanci kwarai. Duk musulmi ya san imani yana da mahimmanci a rayuwar shi. Daga cikin malamai suka ce babban mahimmancin imani a rayuwar mu shine yana haddasa mana natsuwa da kwanciyar hankali, kuma wallahi gaskiya ne. Daga inda Allah ya zaka imani, to ya kare maka alkhairin duniya da lahira. Zaka zama to ne tsacce, kimtsacce, mai kwanciyar hankali, dan me dan saboda ka yarda da kadara Allah da abin da ya kadarta. Da duk abin da zai zo rayuwar ka, san da cewa daga Allah ne, baka tada hankali. Shi yasa zaka ga sahabbai suke da wannan natsuwai, da sauran bayin Allah, waliyan Allah, domin sun san duk abin da Allah ya kadarta sai ya wakana. Ma kana abinda Allah ya kadara sai uba, wa man lam yakun lam yakun, abinda Allah bai kadarta ba bai wakana. To da haka malamai suka ce babban abinda imani yake nuna mahimmanci, yana kawo kwanciyar hankali. Za ka ga mutun cikin natsuwa, ya yarda da duk abinda yake wakana a rayuwar shi daga Allah subhanahu wataala. Na biyu suka ce hanya ce da Allah ya babawa dan ya dunguza shi wajen ibada. Duk mai imani za ka ga bai wasa da imani, bai wasa da ibada. gabanin ayi kiran sallah mai imani ya shirya ma sallah bal zaka ga yazo tun da wuri cikin masallaci yayin nafiloli zaka same shi baya wasa da karatun alquran kai duna abu na ibada na haƙin Allah mai imani bai wasa mi yasa imanin nan ne malamai suke cewa ke dungusa shi yayi aikin alkhairi hakan haka zalika kuma imanin nan yana ladabtar da shi yana haddasa mai halayen kwarai bi imani duk mai imani ba ka same shi mai wulakanci marasa kunyawa tsakke zaka same shi ko da yaushe yana da halayen kwarai zaka same shi mai gaskiya zaka same shi mai amana zaka same shi mai kula da duk su haƙoƙi na bayin Allah me yasa wannan imanin ne na Allah da yi da mutuwa da tashin kiyama da aljanna gaskiya ce wuta gaskiya shike sa shi ya zamanto bawon Allah mai halayen kwarai kaga nabi kenan na uku suka ce daga cikin muhimmancin imani shine hanyar da Allah babawa dan ya ketare bala'o'in rayuwa duk mai imani da wasu bala'o'i ibtila'i yazo shine jarabawa da ba ta dadi za ga ya rike aqidar shi ya rike addinin shi bai reje wajen boka a mai dibo ba bai yarda wata hanya dan ya samu kuɗi ba ko da hanyar ta shirka ce da sihiri da kafirci bai yarda ba domin ya san da cewa wannan approval din ta zo daga Allah jarabta ce daga Allah yayi hakuri dan haka zaga sahabbai haka rayuwarsu duk abin da yazo a rayuwarsu na jarabta da saura hakuri suke to haka imani yake gada ma bawa lokacin da Allah ya rusa bawa imani kana a ƙarshe na hudu suka ce hanya ce ta cin nasara da tsira duniya da lahira duk mai imani ya rabauta duniya da raya a wanda Allah ce qad aflahal mu'minuna sun rabauta sun tsira masu imani to da haka wannan shine a takaice muhimmancin imani a rayuwarmu imani ɗan uwana a wasu sauran ibadodi na zuciya da ibadodin gambai da saura suna da fa'idodi masu yawa daga cikin fa'idodin imani a duniya Allah ne umarni mai imani lokacin da yake riko da imanin shi yana ibada ce ga Allah bauta ma ubangiji ne yake a cikin zuciyar shi shi yasa ya zamanto imani babban ibada a cikin zuciya domin Allah ya umarni misali cikin suratul taghabun Allah ya ce fa aminu billahi wa rasuli wa nuril ladhi anzalna Allah ya ce kai masu imani ku yi imani da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam kuma da hasken da na sako shine alquran haka zalika daga cikin fa'idodin imani a duniya hanya ce ƴan uwana ta samun rayuwa ingantatta a wancan yanda Allah ya gaya cikin suratul al-an'am Allah ya ce alladhina amanu a cikin suratul nahl Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun Allah ya ce falanuhyinahu hayatan tayyiba rayuwa mai dadi mai imani kullun cikin cin nasara yake duk al'amura in ya sa na kasuwanci ne na noma na nine ne na aiki zaga Allah na sa albarka Allah zai bashi abu sai ga Allah ya habbaka shi ya sa albarka me yasa imanin da Allah subhanahu wataala bashi kuma kullun zaga yana da qana'a qana'a shine wadatar zuci yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya bashi dai daga cikin mai malamai al-Uthaymeen Allah mai rahama yace ko da a ce babu wata fa'ida ta imani na Allah ya baka kai mai imani rayuwa ingantatta rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta yarda da abin da Allah ya raba ya baka to ya kare ma komai dan yau duk wahalar mu ƴan uwana ko ya haini rishin yarda da abin da Allah ya baka daga inda baka yarda ba da abin da Allah ya baka to shikenan ka buda maka kanka hanyar wahala amma daga inda Allah ya arsa ka imani babban ni'ima da zai baka duk abin da ya baka sai ka yarda ka san da cewa abin da Allah ya yanka ya baka ne baka damu da wanda ke da wani ba ko kuma baka damu da abin da baka samu ba dan haka wannan fa'ida ta bi fa'ida ta uku ƴan uwana imani yana haddasa kwanciyar hankali a rayuwa duk al'ummar da ta rungumi imani to ta rungumi zaman lahiya da kwanciyar hankali yau duk wani tashin hankali da hayaniya da al'umma ta shiga rishin ba a rike imani ba wanda dan shine Allah ya aiko mu dan shine Allah ya cemu wannan ibada ta mu rike imani di shine da dukkan mu za mu rukoi da imani to an zamana Allah ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm Allah ce ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun duk wanda suka imani ji Allah subhanahu wa ta'ala basu garwaye imanin su ba da shirka da kafirci da munafici Allah ce to suna da kwanciyar hankali la fela tranquilite bi ake cewa da suna cikin rayuwa ko da yaji zaka suna cikin kwanciyar hankali da taimakon Allah abu na hudu da Allah zai ba mu in mun rike imani Allah zai sauko mu albarkoki daga sama walau anna ahlal kitabi aw walau anna ahlal qur'ani amanu wattaqau Allah ce la fatahna alaihim barakatil albarkoki Allah zai yi ruwa masu albarka ayi noma a samu abincin da ba taba samu mai albarka ba a wajen masu kiyo a wayi gari busashe shi ta haihuwa masu jardin kaga ana ta diba furi gashi aiki sai ga Allah ya buda kasa ta hito da arziki me yasa dan imanin da al'umma ta yi suka riko da shi Allah zai azurta su wannan haka zalika daga cikin fa'idar imani hanya ce ƴan uwana ta shari'a duk mai imani Allah ya shirye da shi Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim masu imani Allah ce su kai aikin ƙwarai zai shirye da su ga hanya ta ƙwarai ai za zaman to musukan siratal ladina siratal mustaqim da kullun suke roko Allah ce zan aza su za su manto shiryeyu masu riko da aqida tsarkakakka tatata masu riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu ibada masu halayen ƙwarai duk mai imani Allah yana arsa shi wannan kannan daga cikin fa'idodin imani hanya ce ƴan uwana da Allah ya bamu na ya kare mu daga makiyemu Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana taimaka masu imani cin nasara da tsira Allah yana sa masu imani Allah bai yarda a wulakantar da masu imani mun gani cikin yaƙin Badar manzo Assam ya hita da shi dawa da shi da sahabban da basu kai 400 ba dukkan su 313 ne da shi 313 mutum 313 suka yaƙi mutum 1000 amma wa Allah ba cin nasara masu imani dan haka Allah ya nuna masa da cewa duk mai imani Allah ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini daga cikin fa'idodin imani a duniya Allah yana kawo nasara yana kawo cin abin ga al'izza buwaya ga masu imani ko kai ka rike imani a rayuwarka to Allah na tare da kai bayan da za a yi wani makiyinka na mutum ne ko na aljini ya wulakantar da kai kai dai rike imani da Allah subhanahu wa ta'ala kaga taimakon Allah Allah yana karewa ne ga su nan kisoshi da yake hudu ba ce ta juma'a lokaci bai isa na bayan Allah da suka rike imani a rayuwarsu ta duniya Allah ya tsare su an samu bawan Allah irin wannan ƴan kasuwa masu ciga gari zuwa gari ya tare shi irin wannan me ake ce su da suna ƴan kwashi da makami ya roke shi ya bar shi ya ce ga duke in duke kake so ya ce a sai na raba kan gangan shikinka da kanka kannan dauki dukiya yace to ka bani iraka abiyu raka abiyu zaman to shine sallah zadi karshen rayuwa ta kace yace na yarda yana karewa raka abiyu ya roki Allah amman yujibbal muqtarra idza da'ahu ya kiranta wannan aya ta cikin alquran ya Allah mai kawo agaji ga wanda ya shiga cikin tsanani da tashin hankali Allah kawo mana agaji Allah ya aiko mala'ika ya kashe wannan ne muguna da haka duk lokacin da aka ce kana tare da imani to kwanta kai na sari Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yarda ka wulakanta ba Allah zai kare ka daga makiyanka kowane irin makiya ne Allah zai kare ka da su kana yan uwana a duniya kenan kannan haizu a cikin duniya Allah yana karkare zunubai da kankananan laihi na masu imani a wanda ayoyi sun zo da yake lokaci ya tai har a ƙarshe dada gobe kiyama mai imani shike mutuwa ƴan kwana rayuwa mutuwa mai dadi Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda suka yi imani suka rike cewa mutuwa ta zo mai innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu kaga al-istiqama ala al-imani wal amal salih Allah ya ce tatanazzalu alaihim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun za su musu bishara me yasa imani Allah zai sauko mashi mala'ikun rahama lokacin mutuwa sai ga wani yana mulmushi wani yana gayin kalmatu tayyiba la ilaha illa me yasa dan saboda imani shi tsoron Allah shi riko da addini yarda da kadara ta Allah subhanahu wataala kaga haka zalika a cikin kabari mai imani shike rayuwa mai dadi kullum muna ji annabi sama yana cewa kabari raudun min riyadil janna ai abin nan jardin ne dan sai daga cikin dausayin aljanna wake samu haka wanda ya imani a duniya bai cudanya imanin shi da shirka da kafirci ba ya mutu da imani to rayuwar kabari zai ta zamanto mai dadi gare shi mai sauki haka zalika imanin da yayi da ayyukan kware za su kare shi daga azabar kabari kuma za su hidda mai kewa a cikin kabari yana tashi shine Allah zai ba littafin shi a hannun dama shine wajen awan ayyuka imanin shi da tsoron Allah shi da ayyukan shi na kware da yayi a duniya Allah zai sa sirrin jayi zunuban shi ya zo saman siradi ya wuce salimu alim ya shiga aljanna bi iznillahi ta'ala hayya kai malamai ke cewa hadisin Anas dan Malik wanda al-Imam Bukhari ya fitar da shi da cewa ko yaya imanin bawa yake gobe kiyama har in ya shiga wuta to a ƙarshe ba zai dawwama a cikin wuta ba domin daga cikin fa'idar imani gobe kiyama bai dawwamar da mai shi a cikin wuta ai duk irin zunuban da bawa za shi in dai ba shirka bane ba kafirci bane ba munahici ba onga abuwa uku ya mutu da wani zunubi wanda ba shi ba to bai dawwama a cikin wuta hadisai ingantacce sun zo wanda manzo Assam ya bayani biska wannan amma mu abinda muke so in mun mutu ba shiga aljanna direct ba mutuna nan hadawa ta kan nan akai mu aljanna Allah ka sa muna tashi ana mana hisabi kan ma a mama hisabin gaba daya akai mu aljanna zama to mu ne diba farko aljanna ma firdaus muke so ya Allah Allah gafarta mu zanubanmu Allah kai mu cika da ibadi Allah ka ruwa mu asiri a duniya ka ruwa mu asiri ranar mutuwa ka ruwa mu asiri ranar wankan gawa rayuwar kabari da ke jiran ta daruruwan shekaru Allah ka sa mu ta cikin aminci Allah ka sa ibada mu ta hidda mu kewa a cikin kabari Allah ka sa ibada mu ta kare mu daga azabar kabari in mun tashi Allah ka ba mu littafi mu a hannun dama wajen awon aiki Allah ka sa ibadan ta rijazu nubam saman siradi Allah ka sa mu ce salim alim mu shiga aljanna ba tare da azaba ba ba tare da hisabi ba haka muna roƙonka Allah ka sa mu ɗiyan mu albarka ya Allah ka sa mu ɗiyan musulmai albarka Allah ka shaida ɗiyan musulmai maza da mata Allah ka ba su ilmin gabas ne mai albarka ya Allah ka sa ɗiyan musulmai su haranta ma ɗiyan su dare ya Allah ka sa ɗiyan musulmai su haranta ma iyayen su dare Allah ubangiji ka shiryar da su masu shaye-shaye cikin su masu yawon banza cikin su masu wada-wada cikin su dukkan su ka shiryar da su ya Allah wanda suka yi baka suna jiran resulta Allah ka sa correction ta yi sauki ya Allah ka sa professor su tausa cikin saukin correction Allah ka sa mu samu da bon resulta ya Allah haka muna addu'a ga wanda su ma za su yi wani examen akwai wanda gobe za su jaraba akwai ma wanda za su yi examen na sante da saura dukkan su muna addu'a duk dan musulmi namiji ko mace da ke da wani examen gaban shi ko wani concours gaban shi Allah ka taimaka mai haka muna addu'a ga mazan da ba su da mata Allah ba su mata masu albarka mata jaware ko ƴan mata da ba su da maza Allah ba su maza masu albarka wanda su yi arman babu ƴaƴa Allah ka ba su ƴaƴa masu albarka Allah ka sa albarka cikin ƴan kasuwan mu ka sa albarka cikin manoman mu ka sa albarka cikin makiyayan mu ka sa albarka cikin malaman mu ka sa albarka cikin functioner din mu ka sa albarka cikin etudent din mu ka sa albarka cikin scholar din mu gaba daya ya Allah shugabannin mu tun daga sama har ƙasa na galgajiya da na barika Allah ka shiryar da su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu tausan talakawa Allah ka taimaka musu da abin da zai zamanto alkhairi gare mu alkhairi ga addinin mu alkhairi ga cigaban ƙasar mu Allah muna godiya ruwan ga da ka ba mu ya Allah mun gode ya Allah mun gode Allah ka sa mu da mun albarka Allah ka ba mu ci maka da ban taba samu ba mai yawa mai albarka Allah muna roƙonka ka shiryar da mu gaba daya akwai ƴan uwa da ke bara addu'a gare mu ka san su mazan su da mata ka san bukatocin ka san inda suke Allah ka biya mu kowa bukatar ta alkhairi Allah ka kyautata karshen mu gaba daya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka